kenan tsawon wata guda. Za a ci gaba da saka ido kan kayan aiki da kuma harkokin da ke gudana, kamar yadda aka amince a baya na tsawon wata guda, wanda wa'adinsa zai cika ranar 24 ga watan Yuni, a cewar Director General na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya na ƙasa da ƙasa Rafael Grossi a hira da manema labarai a yau ɗin Litinin. Wannan tsawaitawar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa don farfado da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 mai takaita shirin nukiliyar Iran a madadin sauƙaƙa mata takunkumi.
Kafin Ibrahim ya dara ƙarin wasu labaran, zamu leƙa Najeriya, inda yayin da hukumar kula da haɗarin jiragen sama ta Najeriya ta fara binciken musabbabin aukuwar haɗarin jiragen sojojin sama da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan mayakan ƙasar. Ƙwararru matuƙa jiragen sama sun fara tsokaci kan wannan batu daga Abuja ga Hassan Mai na kaina.
The cold hands of death, which manifested in the stormy weather, one of our friends.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, jiran Loki Irabo, ke bayyana cewa matsalar rashin kyan yanayi ne ya haddasa hadarin jirgin saman sojojin saman Najeriya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar babban Hafsan hafsoshin sojojin ƙasa Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu sojoji guda goma. Tuni da hukumar binciken haɗura ta jiragen saman Najeriya ta kaddamar da bincike akan wannan hatsari. A cikin dai watanni uku, jiragen saman sojin saman Najeriya uku ne suka yi hatsari akai akai. To shi na irin wannan yanayi menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa kwararre a sha'anin jiragen sojojin saman Najeriya, Group Captain Sadiq Shehu Garba mai retire, tsohon hafsa a rundunar sojin saman.
Rundunar sojin sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki akwai randa ake cin sa, akwai randa ba a cin sa. Abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojin sama na Najeriya a ƴan kwanakin nan ba su samu sa'a ba. Abu idan ya taso, idan kana neman magani shi, magana na farko shine kai kanka ka yadda mu kanka cewa kai ina da matsala. Idan baka yadda kana da matsala ba, to samun mafita yana da wuya. So surun dina ya kamata san cewa ai matsala ba abu ne da zai karbu ba a ce a cikin ƴan watanni kadan an yi hatsarin jirgi su uku. Yayi yawa a cikin duk abubuwan da dan adam zai amfani da shi na tafiya, ba wanda ya fi rashin hatsari ma kaman jirgi. Mutane suna mantawa ne saboda shi idan yayi hatsarin a lokaci daya, mutane da yawa ne za su mutu, amma so nawa jirgi yake hatsari. So rundunar jirgin sama su amsa cewa wannan abun da ke faruwa gaskiya ba haka ya kamata a ce a rundunar jirgin sama ana haka ba. Kaji mataki ɗaya kenan. Mataki na biyu, idan sun anshi cewa wani abu na abuna, a nemi mutane daga waje su bincika, wanda Bature yake kira independent inquiry, wato bincike mai zaman kanshi.
Captain Bala Jibrin, wani ƙwararre akan jiragen sama, ya ce akwai buƙatar rundunar sojin saman Najeriya ta yi karatun tanisu da kuma bincike kanta domin kiyaye aukuwar irin haka nan gaba.
Sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa, manyan sojoji suna mutuwa, matasan sojoji suna mutuwa, kuma soja ne. A yanzu muna buƙatar kowane soja ya abu da ya kamata ya saboda halin da ƙasa take ciki. Lalle Air Force na Najeriya daya tsayin daka su duba yadda ake training din pilotsu. Training a aviation yana da muhimmanci sosai, ko na soja ne ko na farin hula. Maintenance din jirgi ba a katin corners, wato a yankicin ba a maleji a maintenance din jirgin sama. Shi maintenance din jirgin sama a kan lokakar su nuna sun fi kowa sani, su bi ƴan CAA din nan, su nemi shawara, su nemi taimako, su nemi gudunmawa.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labarai.
To Sarfilu, yar karamar tsibirin kasar nan ta Samoa da ke yankin Pacific ta tsunduma cikin rigimar kundin tsarin mulki a yau ɗin Litinin, bayan da Prime Minister Telupa Silila Meliluka ya ki sauka duk wadda faduwa a zaben majalisar dokokin ƙasa da jam'iyyar su ta yi a watan jiya. Jam'iyyar su Prime Minister Telupa ta sha kaye ko da yake da ƙyar a hannun jam'iyyar ƴan adawa mai samun goyon bayan Fioma Naomi Mata'afa. Fioma ta je majalisar yau ɗin nan Litinin don kafa sabuwar gwamnati, to amma sai aka hana ta da magoya bayan ta shiga ginin. A ƙarshen makon jiya ne da kotun kolin ƙasar ta bada umarnin buɗe majalisar a yau ɗin nan Litinin don Fioma ta yi zama, to amma sai shugaban ƙasa Tumunfalo Saulabi ya soke zaman. Mutane akalla 14 ciki har da yara 2 sun mutu jiya Litinin a arewacin Italiya, bayan da wata motar waya ta ɗaukar 'yan yawon buɗe ido ta rikito ƙasa daga tsawon mita 20. nan take wani yaro dan shekaru 2 ya mutu sannan wani yaron kuma dan shekaru 9 ya mutu a asibiti bayan da ya samu bugun zuciya har sau biyu wani yaron kuma mai shekaru 5 ya samu munanan raunuka to amma yana cikin hayacinsa kuma yana magana ana masa jinya a asibitin yara na Regina Margarita dake Turin wasu fasinjoji sun makale cikin motar yayin da ta watsar da wasu lokacin da take rikitowar a ƙarshe a karan farko an sasuci ta bayyana da kanta a kotu a yau ɗan Litini tun bayan da aka hambare ta daga matsayin shugabar Myanmar a wani juyin mulkin soji ranar 1 ga watan Fabrairu
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger inda duk matakan da gwamnatin Niger ta dauka a shekarun baya-bayan nan danganin kasar ta samu ci gaba alƙalamin kididdiga da hukumar UNDP ke fitarwa a kowace shekara kan batun ci gaban rayuwar jama'a da alama har yanzu gunna bata kare ba domin rahoton da hukumar ta fitar a makon jiya ya ayyana jamhuriyar Niger a matsayin ta ƙarshe a duniya wajen samar da ababen more rayuwa bayan gudanar da bincike a kasashe 189 wakilin muryar Amurka mai sulhun wani barma ya aika mana da karin bayani
alƙaluman kididdigar hukumar UNDP ko PNUD na matsayin wani ma'aunin mizanin yanayin rayuwar da talakawa ke ciki wanda a ɗaya gefe ke zama wani matakin tada gwamnatoci daga barci game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin kyautata rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda abin yake a shekarun baya rahoton na shekarar 2020 na cewa Niger ce ta ƙarshe a duniya wajen tanadin ababen bukatun dan adam abin da ya sa shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Nasir Said ke cewa lokaci yayi da za a dauki matakan canza al'amura
cin amana da tagayyar da kasanmu wanda muka yi ma kasanmu mu da kanmu mu gibe shi mu gyara shi idan muka fuskanci matsalolin da anka gaya mana su ne an matsalar kasanmu to mu gyara su mu gani su kankansu masu kasafin sun ce mana mu kasan Niger ga matsalar mu shine ilimi ga matsalar ku cin hanci da rashawa ga matsalar ku shine talaka bai samu arziki na kasashe kai gare shi
jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da ake yi wa kallon waɗanda yawan al'ummar su ke lullunkawa kamar wutar daji wanda kuma a tunanin wasu hakan ne yake hanawa kasar cirawa daga matsayin ta kuta a kowace shekara sai dai wani masani a sha'anin kididdiga ila sule yana cewa ba haka abin yake ba
akwai kasashen da sai Niger yawa kana ikamanta Najeriya da Niger ba ka ikamanta tana yiwa sata ta gudana Najeriya ma ya yi yawa in Niger to abin da kaso mutane su gane rashin kwanciyar hankali a Niger shi ya kawo har shugabanni ba su mai da hankali kwarai ba wajen noma da kiwo da kuma abin da shahi makarantar yara da kuma tattalin rayuwar dan adam dangance da shekarun da za a yi a duniya kenan cewa kiwon lahiya da ashe aka kwantar hankali kudin da aka sama kudin da aka sa na tsaron kasa inda an sa cikin harkar kiwo da noma da kuma wato abin da shahi makaranta da an samu cigaba sosai
rahoton wanda ke shafar ayyukan shudaddiyar gwamnatin tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu na iya zamewa shugaba Muhammad Bazoum wata manuniyar hanyoyin da za su ba da damar sauya al'amura a tsawon wa'adin mulkin sa
shi abin da bai da kyau shine matsala a san da ita kuma a gaza fuskantar ta a gaza maganin ta ta dawwama cikin kasa shine abin da kyau
muna kiyan zato insha Allah wannan shugabannin da suka kama mulki a bana dangance da alƙawarin da shugaban kasa dauka
rashin gamsuwa da matsayin Niger a rahoton na hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa karkara ya sa shugaba Isu Muhammadu a zamaninsa ya kafa wani kwamitin ministoci mai alhakin nazarin hanyoyin inganta matsayin ƙasar yayin da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ENS a nata ɓangare ta shiga yunkurin inganta hanyoyin tattara bayanai sai dai sabbin alƙalaman da UNDP ta fitar a ƙarshen mako na nunin har yanzu da sauran aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, idan muka koma Najeriya kuma hukumar kula da haɗarin ababen hawa ta ƙasar ce ta ce yanzu haka kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke sufuri shekarunsa sun wuce 20 lamarin da ke kawo kuma baya game da samar da hanyoyi masu kyau a ƙasar. Nasira da Melika yana ɗauke da wannan rahoton.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major problem. And that means we need to...
Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da ake dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye kwara dora ta Najeriya Road Safety Babu Yayemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya zarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Yayemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen ƙasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin ƙasa. Shugaban hukumar kiyaye aukar haduran ya ba da tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka nan Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara.
Sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su zuwa ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port Harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can Kaduna. Duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Funtuwa Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da wannan tashar ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu. To za ka ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshin. To ka gani ɗaukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin Najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa.
Ɗaya daga shugabannin ƙungiyar direbobi Comrade Suleiman Danzaki ya ce za su mika wuya.
Ina jin na yi sawuya kai biyar zuwa a August State. Akwai wani wuri da suka yi wajen headcar wajen 30 da wani abu. To amma abinda suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na Germany ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba. To mun gayyato mutanen Italiya da waɗansu mutane kowanne duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce. Gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan. Domin ko muna so ko ba maso manyan motoci suke kashe hanyoyin nan. Manyan motoci suke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa. To amma abin da ke faruwa mu a matsayin ƙungiyoyi ba mu da ƙarfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashi.
Akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a. Nasira da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasira da Maili Kaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba ta tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu karkare jin irin halin da ake ciki a wasu makarantu a babban birnin tarayya Abuja, wanda mafi akasarin wannan rahoton namu ya dukufa ne akan gano halin da makarantun suke ciki da kuma irin matakai da mahukunta ke ɗauka duk da ganin cewar iyaye da malamai sun nuna rashin gamsuwa da halin da ake ciki. Halima Abdur'uf ta ji ta bakin shugabanni musamman sarakunan gargajiya.
Idan kika je makarantun primary dinmu na gwamnatoci zaki samu wanda suke birni ma matan manyan mutane ne gaba daya, da matan commissioner ne, da matan farmsec, da matan ES, da matan local government chairman da councilori, su ake tattarawa a hada su a makarantun da suke cikin birni. Za a dauki su yaku bayi ko a tura su bayan gari a ce su je su yi aikin. Su kuma kinga koda ba su je ba tunda ba supervisors din ba wanda zai san ma me akai. Saboda haka gyaran daga kasa ne har sama abun ya riga ya lalace. Don haka inde muna bukatan a koma na mataki irin na da yara su fahimta, yara su kwashi ilimi mai nagarta, yara su idan suka ci gaba suka je jami'o'i su yi performing da yadda ya kamata, to dole sai an koma daga ƙasa an gyara. Gwamnati kuma inda shawara ta za a bi, kuma inda da gaskiya ake so a gyara matakin ilimi a Najeriya a makarantun gwamnati, to shine za a ce daga kansila zuwa har shugaban ƙasa duk wanda zai riki office din gwamnati dole ƴaƴansa su attending public schools, wato makarantun gwamnati. In ba haka ba, ba za a bar shi shiga wannan office ba. In aka yi haka zai